Wato jama'a sannunmu da dawowa. Ni danwanku, kaninku, yayanku, babanku da komai da kominku ke kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. To jama'a, sannan mu fara wazi ya kamata mu fara da addu'a, saboda haka namu Allah roko ni yafi maka zunubi, ya sa mana albarka, ya ba mu zaman lafiya, ya ji muna tausayi. Allah ya bari abinda muka yi duka ya zama muna lafiya, da kuma ya kawo muna amfani da maganansa. Muna wannan roko da sunan Yesu Kristo, amen. To jama'a, maganan da za mu ji yau shine, ka yafa danwanka a zunubansa, ka yafa danwanka a zunubinsa. Mun karanta daga Matthew 5:23-25. A wurin ne za mu karanta a yau. A wurin ne Yesu Kristo yana gwada muna kamar yadda za mu yafa danwanmu da zunubi, da kuma mu zama da lafiya. A wurin ya gwada muna kamar in dai kana anya ne kana zuwa a wurin a gidan Allah ka yi salma. In dai ka tuna kamar kai da danwanka kana da wani, akwai wani sawara ne a cikinsu, akwai wani abu ne tsakaninku. Shi ne ana gwada mana kamar ya fi dai ka bari ka juye ka kuma je wurinsi ka ce ma kamar na zo ne saboda mu salma da wannan maganan da ke tsakaninmu. In ka zo ka yi haka, ka samu danwanka. In ka yi haka, ka yafa danwanka zunubi, Allah kuma ya yafa maka zunubi. Amma ba ka yi haka ba, sai kana sallah, kana kuma addu'a, kana kuma salma da wurin Allah, shi Allah ba zai yafa maka ba. Shi yasa ya kamata kowa ya yafa danwanka da zunubi. Na mun yi haka, za mu sami a zaman lafiya ne da mu da tsakanin juna, da kuma mu da tsakanin Allah. Saboda haka ina maka roko ne, saboda haka ina shirya ka ne, kai mutumin Allah, kai da ke Christian, kai da ke zuwa church, kai da ka zama musulmi. Maganan Allah dai guda ne. Wanda kana kai musulmi ne ko wani iri mutum ne, maganan Allah dai ne, shi ne maganan Allah, shi dai daya ne, shi dai guda ne. Abinda ke ba mu a zaman lafiya shine muka yafa danwanmu zunubansu. Saboda haka ina maka roko ne, ka yafa danwanka. In dai ka tuna dai kana da wani abu da kuma against danwanka ne, sai ka zo wurinsa, sai ka je ka ce masa kamar na yi sare, yafa mini zunubana. In kai shi kuma ne ya yi maka haka, kai kuma ka yafa shi. Da bayan mun yi haka, Allah ya zama tare da mu. Maganan Allah ya shiga zuciyarmu. Maganan Allah ya yi aiki da mu. Amma ba mu yi haka ba, Allah bai iya zama da mu, saboda abinda Allah bai so ne shine zunubi. Allah bai so zunubi. Allah bai so kowa ya zama da zunubi. Saboda haka ina maka Allah roko ne, ina muku roko ne, kawai ka yafa danwanka a zunubansu. Yayin ne za ka yi ka yi haka? Abinda ya kamata mu sani ne, Allah ya yafa kowa da kowa da zunubansu. Kafin man ka yafa ka cikin duniyan ga, ka tun yi zunubi. Saboda kakanmu, duka mutanen duka muna da zunubi. Saboda kakanmu, da kuma maganan Allah daga Romans 3:10 ya ce muna kama, duka mutane muna da zunubi. So saboda zunubinmu ba mu yi shiga aljanna. Saboda zunubinmu, muka yi addu'a kuma Allah bai yi ji saboda zunubi. Amma saboda Allah yana so ya zama tare da mu. Allah yana so kowa ya zama da tare da mu. Allah ya so kowa ya zama da hali da zaman lafiya. Shi yasa ne yake shirya mu kamar mu yafa danwa mu zunubi. Mu yafa juna mu zunubansu. Yanda ke jina, in ka tuna dai kana da zunubi, ka tuna dai kana da wani abu ne kai da tsakanin danwanka ka zo wurin shi ka ce kare, ka ce sannu, te ka ce masa na yi sore, te ka ce maka, ka ce masa yafa maka, kai kuma ka yafa mishi. Da bayan kun yi haka, Allah zai zama da lafiya, zai zama tare da mu da lafiya, zai zuka zuciyarmu ya zama tare da mu. Saboda haka kai ne kai ji na, kai ne maganan ga da ka yi aiki da shi. Ka san kaman yadda na gura maka, Allah ya yafa kowa zunubansa. Saboda haka, in ba haka ba, ba wanda zai iya shiga aljanna a gobe kiyama. Saboda dukkan mutane muna da zunubi. Ba ka yi ka ce kai ba ka da zunubi. Ba wanda zai ce shi bai da zunubi. Saboda kakanmu, saboda imammu, saboda dama komai duka muna da bayan Adamu ne. Dukkan mutanen cikin duniya bayan Adamu suke. Amma wata sura ba ka san abin da ya faru dama. Dama da Allah ya gama halittar sama da duniya. Shi ne ya gyara wani wuri. Shi ne ya sa mutum da masansa. Shi ne ya ce musu kaman su kiyaye da wannan gwada. Da kuma ci kowane abincin da kake cikin wannan gona, kowane itacen da yake cikin wannan gona, kowane daban da ke cikin wannan gona, shi dukansu ya bashi su ciya yasu su kuma ci wani. Sini sitani ya ji abinda Allah ya yi ma mutum. Sitani ya zo wurin Adamu da matansa ya ce musu kaman ji Allah ya ce kar ku ci kowane itacen da kake cikin gona. Da suka ce musu, da matan ya ce ma sitani kaman na yin ci kowane itace, kowane yayan da kai wannan gwana. Shi ne sitani ya juye maci, shi ya ce ma matansa kaman Allah ya sani in kuka ci wannan wanda wata yayan da ke a tsakanin gwana, idoninka dai bure, kuma za ku zama kaman shi Allah. Shi da matan ya ci haka, sai ya ci wannan yayan da Allah ya ce kar ku ci. Ya gaya musu su ci kowane itacen da ke cikin, amma akwai wata guda da tsakanin su wannan ba za su ci ba. Ran da za su ci za su mutu. Da matan ya nuna ma sitani haka, shi ne ya ce ma matan kaman ba da ku mutu ba. Ka ci wani, Allah ya sani in ka ci ba idonka zai bure ni. Sai ta ci, ta kuma kai ma miji, shi kuma ta ci, ya ci. Da itacen da suka yi cinna, da yayan da suka yi cinna, ya zama musu zunubi. Da bayan suka gan Allah sai suka gudu suka boye. Shi ne Allah ya sani kaman sun ci. Shi ne Allah ya kira mutum ya ce ka ci, da yayan da zai ce kar ku ci kuwa. Shi ne mutum ya ce ma kaman ba ni na ci ba, amma mutumin da ka bani na, matan da ka bani na, shi ne ta bani. Ita ne ta bani na kwace. Da Allah ya tambaye mata kaman menene wannan da ka yi. Sai matan kuma ya ce ma Allah kaman sitani ya lure ni ni na ci. Shi ne Allah ya ce ma sitani kuma da maciji. Shi wannan sitani maciji ne ya juye. Ya ce maka maciji saboda abinda ka yi ga ansin meka ne a cikin duniya. Da cikin ka ne da ka yi tafiya a rayuwanka duka. Shi ya sa maciji ke tafiya da ciki. Maciji ba ka san abin da abincin da maciji ke ci ba. Shi ne ya kuma ce ma maciji, na bari da tsakanin kai da mutum, mu kowane mutum ne ya ganka da aka ce ka ne. Allah ne ya sa muna wannan halali. Mun ka ga maciji yanzu mun ka ce shi. Sai wannan abun da wannan zunubin da Adamu da matansa suka yi na sini ya kama mutanen duniya. Duka mutanen a cikin duniya duka mu muna da zunubi. Saboda shi kakanmu ne. Ba ka yake ce kai baka da zunubi. In Allah ya gaya maka ka yafa zunubi, ka san kaman kai kuma an yafa ka ne. Ka sani kaman kai kuma dan zunubi ne. Ka sani kaman kai kuma kana da zunubi. Allah na dubanka ne kai da zunubinka duka, shi ne ya yafa maka, shi ne ya gora mana kaman kai kuma ka te ka yafa ma dan wanka. Shi ne kace ba ka yake yi, ba ka yi ba ba ka yake bi Allah, ba ka yi ba ba ka yake yi ma Allah sallah, ba ka yake yi ma Allah salma, ba ka yi addu'a da Allah, sai kai wannan abu, sai ka yafe. Shi yasa na kawo maka maganar Allah. yo kayafa zinubi dan wanka kayafa shi matanka kayafa shi yaranka kayafa su abocinka kayafa shi da zinubi sini zamu zama tare da Allah sini zamu zama da juna da lafiya kaji na yo wata in ba ka cirare Yesu Kristo ba amma ba ka zo wurin Yesu Kristo ba ba za ka samu wannan gafara a wurin Allah ba kai da kaji na kana so Allah ya yafa maka zunubi saboda kai kuma ka yafa dan wanka a zunubi sai dai ka bure zuciya sai dai ka bure Yesu ma zuciya ka bure zuciya ka ce ma Yesu Kristo kaman gari gani na zo a wurin ka na bure ma zuciya shika ka zama tare da ni sai shika ya zama tare da kai ni wannan addu'a ni dan wa ni wani na sani dai na da zunubi na sani saboda zunubi aka afe ni na sani dai ka zo saboda zunubi na bude maka zuciya shika zama tare da ni saboda gobe kiyama in zama naka na wannan roko da sunan Yesu Kristo amen in kai wannan addu'a Allah ya yafa maka zunubi in kai wannan addu'a da farin ciki yau ka zama mutumin cirici mutumin sabo Allah ya kuwa ya fa maka zunubi saboda haka ka nemi wani caci ne kusa da kai sai ka shiga ka yi addu'a tare da mutanen Allah da bayan haka kai kuma Allah zai aiki da shi da kai ne wata cila ma mun ga mun haka amma dai in kana da wani abin da zaka tambaya ne zan cira nan ba kana saboda kai kuma ka yi tambaya da abin da yake da shin duka 0249251594 0249251594 Wata jama'a assalamu alaikum.